Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum. Wani ayyarin dogayen motoci 20 daga kungiyar ba da agaji ta Red Crescent ta Masar dauke da kayayyakin agaji ya fara shiga yankin zirin Gaza a ranar Asabar. Kayayyakin waɗanda aka shiga da su ta iyakar yankin Rafah da Masar ke kula da ita sun hada da abinci, magunguna da kuma ruwa. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya nuna godiyarsa ga hukumomin Masar kan rawar da suka taka wajen shigar da waɗannan kayayyaki. Sai dai ya ce al'ummar yankin Gaza na buƙatar sama da wannan adadin kayayyakin da aka fara shigarwa. Yana mai cewa Majalisar Dinkin Duniya na aiki da dukkan masu ruwa da tsaki a lamarin wajen ganin an samu damar shigar da ƙarin wasu kayayyakin. Dozin-dozin ɗin dogayen motoci sun kwashe kwanaki da dama a kusa da Rafah suna dakon a buɗe bodar don shigar da kayayyakin agaji cikin yankin na Gaza mai mutum sama da miliyan 2. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce wannan dama da aka samu ta shigar da kayayyakin agajin ta biyo bayan tattaunawar diplomasiya da Amurka ta yi ne da shugabanni a yankin. Yayin wani taron koli da aka yi a birnin Alkahira na ƙasar Masar, ƙasashen Jordan da Masar sun soki Isra'ila kan har-harin da take kaiwa a yankin Gaza. Masu lura da al'amura na ganin kalaman ƙasashen biyu waɗanda suka cimma matsayin zaman lafiya da Isra'ila gwamnatin shekaru da suka gabata kuma suka kasance kawaye ga kasashen yammaci wata alama ce da ke nuna cewa sun fara gajiya da yakin da Isra'ila ta kaddamar a kan Hamas wanda aka kwashe makonni 2 ana yi. Shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi wanda ya jagoranci taron ya yi fatali da duk wani batu da ya shafi korar al'ummar Gaza mai yawan mutum miliyan 2.3 zuwa yankin Sinai. Yana mai gargadi ga duk wani yunkuri na murkushe fafutukar Falastinawa. A nashi bangaren sarkin Jordan Abdullah na biyu ya ce kawanya da har-haren da Isra'ila take kaiwa cikin Gaza sun zama laifukan yaƙi. Ita dai Isra'ila ta ce sai ta ga bayan mayakan Hamas da shugabanninta, amma kuma ba kasafai take magana kan lokacin da za ta kawo ƙarshen wannan yaƙi ba. A ranar Juma'a, ministan tsaron ƙasar Isra'ila Yoav Gallant ya bayyana wani jadawali mai ɗauke da fannoni 3 wanda ya shata yadda ƙasar ta Isra'ila za ta kai har-haren sama da ƙara kusantar yankin na Gaza. Wani abu da ke nuni da shirin kutsa kai cikin Gaza da dakarun Isra'ila za su yi don kawar da mayakan Hamas. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jawabin da ya saba yi a kowane dare, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nuna godiyarsa ga dakarun ƙasar kan yadda suka zage dantse wajen kare ƙasarsu daga har-haren Rasha. Zelensky ya ce a 'yan kwanakin nan Rasha na tafka mummunan asara, yana mai cewa irin wannan nasarar Ukraine take buƙatar samu a koda yaushe. A gefe guda kuma ma'aikatar tsaron Birtaniya cikin bayanan da take fitarwa kan mamayar ta Rasha ta ce sanarwar da shugaba Vladimir Putin ya yi cewa jiragen yaƙi masu ɗauke da makamai masu linzami nau'in Kinzhal za su fara sintiri a yankin Bahar al-Aswad, wato martani ne ga ci gaba da kasancewar da Amurka ke yi a yankin gabashin ruwan Mediterranean. Ma'aikatar tsaron ta Birtaniya ta ƙara da cewa sanarwar ta Putin ɗabi'a ce ta Rasha wacce ke muzanta ƙasashen yammacin duniya idan al'ummar Rasha, yayin da take nuna cewa ayyukan sojin da take yi sun zama dole don kare ƙasar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa dubun-dubatar waɗanda suka tsira daga mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3 da ta auku a yammacin Afghanistan a ranakun 7-15 ga watan Oktoba na matuƙar buƙatar agajin gaggawa musamman ma na kayayyakin kula da lafiya. Jagoran tawagar jami'an WHO Ala Abu Zaid ya ce shi da idansa ya ga ƙauyukan da girgizar ƙasar ta shafe baki ɗaya, lamarin da ya jefa dubban mutane cikin ƙangin buƙatar neman taimakon gaggawa.
Labaran duniya Anya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, mahalarta zauren sun yi bayanai da dama kan yadda kasar Kamaru take tafiya a siyasance. Yau zamu ji idan an samu nasara yadda ya kamata da mulkin demokradiyya a kasar. Bari mu miƙa ku ga abokin aiki na a Kamaru, Muhammad Bashir Ladan, don ci gaba da shirin. Muhammad, bismillah.
So malamin tarihi misu ta wani fanni, yan jam'iyyar FDPC kamar da muka saurare su suna wato ikirari da cewa lalle an samu ci gaba a wannan kasa a fannin demokradiyya tunda an kai yadda yanzu wato an yi abin da ake kira regionalization, an fitar da su conseil regional hakan nan wanda za mu yi alakan tasu wato da kakaman hukumomi da su kansu suke zaman kansu kamar na tsara tafiyar jiha. Wannan yin baka ganin shi ma yana daga cikin abubuwa da suke nuna cewa lallai an ci gaba kaɗan a fannin demokradiyya a ƙasar Kamaru, duk da gaiwa in ya biyo bayan wato kashe-kashe zube-zuben jini da aka yi a can yanki na sashen Ingilishi.
Abin tambaya shi ne, shin jama'an Kamaru gabaki ɗaya regionalization suke so? Wannan tsarin suka nema ai ba shi suka nema ba. Abin da ake so a ba da karfi wa kananan hukumomi muka suna aiki. Yau an yi region kamar da ka faɗa, amma ka sani cewa gwamnati daga yawun da take ba wa region kuɗi saboda su yi aiki, ba region bane take samun kuɗi nata wanda take aiki da shi. Shi ta bi waɗansu hanyoyi wanda gwamnati ke la'akari da su, sannan ta yi wannan aiki da su. Saboda wannan shi ne sai wa mutum da rago ka rike igiyan, baka bar wa mutum rago yana amfani da shi kai dai kana kiyaye shi ne kada ya fice gona da kiri ba. To wannan abin da muke gani ba abin da jama'an ƙasa suke so ba. Shi ya saka bai ka zaman lafiya a sashen gabas maso yammacin ƙasar Kamaru, kudu maso yammacin ƙasar Kamaru ba. Abin da ya saka ba zai kawo ba domin ba shi mutane suke bukata ba. Sai a nemi abin da mutane suke bukata a basu, ba abin da gwamnati ta ga dama ta ɗan gutsuro ta tsoma mutane.
To Alhaji Muhammad Jafaru, a cikin kalamunka na farko ka yi ikirari da cewa lallai kuwa an samu ci gaba a fannin demokradiyya a ƙasar Kamaru, musamman abin da ya shafi yawan jam'iyyu da shauransu, yancin yin kaza na addini da kuma yanci na wato furta kalamu. To shi dai yanci na jarida, Alhaji Jafaru, baka ga cewa da akwai dan wato kalubale akan wannan ba? Yau Kamaru ta zama cewa idan ana siffanta ta a kasashen duniya ana alakanta ta da kama wasu yan jaridu, musamman akwai wanda kaji yan adawa suka lissafa kamar Wazizi na sashen renon Ingilishi, akwai shi wannan Martinez Zogo a nan Yaounde da shi ma gashi yadda abu ya kasance har ya kashe ga mutuwa. Ana dai wato fitar da ababa makamantan haka alakanta su da yadda a jam'iyyar ku kuke gudanar da abubuwa don ku kuke rike da kasar. Me za ka iya faɗa mana kawai?
Dangane da batun yan jaridu, aikin jarida aiki ne da yake da daraja da kuma mutunci da muhimmanci da gaske, domin duk wanda yake aikin jarida wato dole ne a girmama shi domin labarai da rahoton da yake daukowa. To daga lokacin da dan jarida bai koma yayi aikinsa yadda yake ba, ya dauko karerai, ya dauko kazafi, ya dauko sharri, yana ba da labarin da ba shi kenan ba, ka gani dole ne a dakatar da shi ko kuma a hukunta shi. Amma jarida tana zaman lafiya a wannan ƙasa, ba ta da matsalan komai. Duk wanda kaga ya samu matsala to shi ya jawo wa kansa matsala, wannan shi ne. To na biyu kuma dangane da batun wayannan kananan hukumomi, karamin hukuma da kake bayani na mairi da conseil regional da sauransu, wannan muassasa ce wanda gwamnati ta tsara shi, wanda zaɓe ake yi, talakawa ne za su zaɓi waɗanda za su shugabance su akan waɗannan harkokin. Shi yasa nake ba lallai bane shi gwamnati ne kawai za ta turo da kuɗi masu miri da su conseil regional da sauransu za su yi aiki. A'a, akwai abin da ake kira ana kiransa partenariat, wato alaƙa tsakanin ‘yan kasuwa da miri. Zan ɗauki maka misali, abin da ya shafi miri, abin da ya shafi miri de la ville da abin da ya shafi kuma a conseil regional, kowanne daga cikinsu za su iya tsarin da za su yi kreyen kamar société anonyme a ciki. In sun yi kreyen société anonyme a ciki, za su iya kulla alaka da kowata kamfani, kamar manya-manyan kamfanin nuka wayanda suke kamar su logement sociaux, wayanda suke hanya, wayanda suke abubuwa da yawa masana'antu. To wannan idan an samu wannan ci gaban, ai ba shi gwamnati ta taka ba, ta saka hannun jarinta, jiha za ta ci gaba ba, ko kuma karamar hukuma za ta ci gaba ba. Ita kanta Meri za ta iya haɗa alaƙanta da duk wanda take so a cikin ƙasar Kamaru ko a ƙasar waje. Wannan shi ne. To saboda haka babu babban illa kamar ainomin ku mayor, ainomin su conseil regional, ainomin kuwa ku zo ku tsaya, ku zo ku naɗe hannu, kuna jira kuɗi ya zo daga wajen gwamnati. Wannan ba shi ba ne, ku da kanku za ku je ku nemi partnership waɗanda za su yi ƙoƙari su sa jihansu su ci gaba. Wannan shi ne.
To, shi sai ba manga mu ɗan je ta ɓangaren matasa. Yau, idan kai naka lissafin ya kaga wani ci gaba aka samu a ɓangaren matasa, don in ka duba za ka ga kamar jam'iyyar RDPC tana da sectionsa ta na OGRDPC na matasa, wanda suka yi irin tsari irin nasu, suna da shugabansu da shauransu, duk abin da ya shafi siyasa kuma suna ciki. Haka zalika fanni in adawa ma dukka za ka ga cewa akwai wato fanni da aka sa musamman saboda matasa. To baka ga cewa shigan matasa cikin harkan siyasa ya dan sa an samu ci gaba a wannan ƙasa ba?
To a gaskiya matasa yau a siyasa, musamman ma an ka ɗauka a fannin yan adawa, matasa suna da yawa. An ci gaba sosai, domin zaɓen da ya wuce ma na majalisa, ƙananan majalisa da kuma manyan majalisa, ma mun samu a ƙasan Kamarun matasa dewa da suka je zaɓe, waɗansu ma sun lashe zaɓe, sun tsaya takara da wato adawa da ma partin ɗin ne mulki. A wannan fannin kam akwai ci gaba, amma abin da yake damuna ni wato matasa ta arewa, wato Hausa, Fulani, Bari-bari, ɗauka, ba mu da yawa da muke yin siyasa wato a buɗe hakan nan a fallace. Muna yin siyasa kuma kamar a tada, wato kaga matasa yana so ya yi siyasa amma baya so ya fito ya bada ra'ayin shi a gaban mutane, ko don yana kunya ne ko don yana tsoro ne. Wannan ne yake kawo min dan matsala, kuma a tafiyan da nake kullun na ga musu abinda aka yi baka nan da kai, bayi da kai ba, wato abin din an yi shi ne, wato zai zaka zo kai na dama a baya. Shi sa wato ina da bukata samu yanda ka bani magana, an gama matasa, musamman ma matasan wato arewa, Hausa, Fulani, Bari-bari, mu tashi mu karu, mu shiga majalisoci, mu shiga wato a cikin wato siyasa sosai, kowai zabin da zai shiga, domin akwai su party dewa yau in ka duba, musamman ma RDPC suna da yawa, domin a can kaga RDPC suna da kuɗi, suna da ƴan gwamnati dewa, suna da abubuwa dewan da za su iya taimaka ma matasa. Amma a adawa kaga masu tafiyar da adawa ma an ka duba su ma fama suke, kuma gwamnati ba ta kawo saki ko a ba da kuɗi hakan nan, domin ƴan adawa su ma su samu su ji daɗi a siyasan da ake yi. Wato yanda ka faɗa dai, a siyasance dai yau matasa suna da yawa a cikin siyasa a ƙasar Kamarun, amma matasan arewa akwai kuma aiki.
To, malam Shehu, koma fannin matasa a demokradiyyar,
wani irin gudunmawa ka ga sun kawo idan ka duba matasa zaka kaman a jam'iyyar CPDM zaka cewa suna da wato bangare guda na matasa kuma suna nan daiwa a ciki suna da shugabannin su suna da wato tsari daban-daban nasu fanni haka zalika in ka duba fannin yan adawa ma haka nan yawanci zaka cewa matasa a yanzu sun fi yawa a cikin harkar siyasa to wannan baya nuna alamar ci gaba a kasan
ai su matasan tsammanin wa rabbuka suke yi don dole in kai kokari ka fada a kogi dole ko takobi aka mika ma ka kama ɗan siyasa kai akwai su da wato batutuwa kai ka ce zuma haka za su yi ta sayar muku da mafaki-mafaki wato su gamsar da ku cewa in sun hau za su kawo muku canji alhali matasan da kake gani mafi akasari ba wani tsari na matasa a ƙasa dole wannan ba su da mafita she wannan jam'iyya saboda yanzu in ka je jam'iyya ma da take mulki a ƙasa za ka samu mutane sun yi shekara 40-50 a matsayi guda ba canje-canje kawai su ne ko kai biyayya ko ka ƙara gaba to wannan su suna gani kamar mafita ne to ba a yabo ɗan kuturu she ya girma da yatsu to yanzu shi yasa mu muke ganin mu jira tukun mu gani don ba za a iya ce mu yanzu ga wani abin da su ƴan adawan suka yi ba to babban matsalan da yake fuskantar mu kuma matasa yanzu an sa sun yi karatuttuka da yawa ga takaddu amma ba aikin yi kowa ya koma aikin a taba wannan ya koma shushaina kaga mutun yana da degree yana da masters amma ya koma gadi to kaga ba wani tsari na matasa a wannan kasa ya za a yi a ce mana demokradiya kuma mun san ana yin shi don al'umma ne don biyan bukatun al'umma to amma ba wani abin da al'umma suke amfana da shi har matasan ma ba abin da suke amfana da shi wannan jami'an adawan sai dai yanzu nan gaba in mun ga wanda suka taka sannan mu ce ga wani abin da suka yi amma a halin yanzu ba wani tsammani ko kuma kyautar zaton da za a musu don kusan su man aka samu matashi guda ɗaya aka bashi matsayi manta yake da ragowa
so malamin muntari Hamisu idan muka duba yanzu ya kaga ci gaban matasa a fannin abin da ya shafi siyasa a ƙarƙashin mulkin shugaban ƙasa Paul Biya baka ganin cewa matasa da yawa yau wato sun nuna suna wato kawo nasu gudunmawa a fannin siyasa wannan kuma shin ba za a ce albarkacin mulkin Paul Biya aka kai ga wannan matsayi ba
lalle matasa da yawa sun shiga siyasa amma me suke samu a siyasa da suka shiga jaka biyu 1000 francs da gwamnatin Paul Biya ke ba su saboda su je su yi zabe ko kuma shinkafa da ake ba su ko sardine da dan bread da ake ba wa mutane shine zamu ce suna samun nasara gwamnati gaya min mukamai da suke na kasan Cameroon nan na samari guda nawa ne aka ba wa ƴan samari da matasa ko minista matasan ma tsoho ne ba matashi bane alissa fa mini mutum mai shekara kasa da 40 wanda yake cikin gwamnatin Paul Biya ko kuma shi wani director ne ko kuma shi wani babba ne a wani waje mu gani ko secretary general na wani minister babu su saboda haka ba inda ake taimakawa matasa illa iyaka rashin aiki matasa sun yi karatu sun yi boko babu aikin yi yanzu suna gani in suka shiga siyasa suna bin masu kudin bayan su riri dan abin da ya fado suna da sukan dan samu amma ba wani riban da gwamnatin Paul Biya ya ciro matasa ba kuma hanyar da aka fitar inda matasa za su samu aikin yi har su samu abin da za su ci suna yi ba duk waɗannan yaƙe-yaƙe da kace ji a Northwest duk abin da kace ji ke faruwa a North da sauransu duk maganar rashin aiki na daga cikin wannan
da waɗannan bayanai na Malam Muktar Hamisu za mu dasa aya a shirin na yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da wakilinmu a Kamaru Muhammad Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya
gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Masu kallonmu da sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken rayuwar birni. A yau muna unguwar Komkana a nan yawun da babban birnin Kamaru, inda muka zo unguwar Makera. Kamar yadda kuka ga mutane suna aiki a nan haka, za mu kuma tattauna da wannan bawan Allah. Malam, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To, koya sunanka?
Sunana Abubakar.
Abubakar. Malam Abubakar, kai mutumin ina ne?
Ni ainihin mutumin Garwa ne.
Mutumin Garwa, wato a arewacin Kamaru.
Cikin Garwa ne.
Masha Allah.
Mu ne ma a zangon Makeran mamu, iyayen Makeran mamu.
Oh.
A yanzu haka ma mu ne muke sarautan tsiran Garwa ma.
Oh, Masha Allah. Sai kuma ga ka a nan Yawundi, kuma nan ɗin ma aikin tsiran ake yi.
Ake tsiran.
To, ya aka yi ka tsinci kanka a nan Yawundi?
To, Allah ne kada ya kawo ni ta nan dai, ni dai ban. Ma ni ma ba zan zo in dan jima ma a garin nan ba, han so ma yi ni aiki a garin nan. To, na zo dai kawai haka nan kaman yawo ne, yawon duniya kawai na zo na makale, da Allah ya yi da rabona a nan sai na zauna a nan.
Tun shekara nawa ke nan
yau dai? Zai shekara wajen 31 nan.
31
dun ka Tovendu suna a garin nan.
Tovendu 1992 ke nan. Allah. Sai kuma kana nan kana ci gaba da aiki?
Alhamdulillah, na ta fama dai.
Wannan sana'an ne ya kusa daya?
To, dai abin da yanzu kam abin da muke a nan kam kayan kiwon kaji. Abin da kake kallo nan duka abin kiwon kaji ne muke, amma musamman ta farko kan mun soma ne da kera su buret da su murafe da su kayan dewa da muka soma, amma daga baya sai muka dawo cikin kayan kiwon kajin nan da mutane suka fi amfani da shi suna tambayan mu.
Wato wannan ya nuna cewa akwai masu kiwon kajin da yawa a nan
kenan. To, a mutane ba ku san da suke zuwa nan suna ba mu kongilan abin
kaji. A yammacin Kamaru.
A yammacin Kamaru su ne suke zuwa suna ɗauka suna amfani da su.
Wannan
kuma akwai amma farkon wanda ya fara nuna mana wannan aikin shi Kam Celestine, shi ne farkon mutumin da ya fara nuna mana. Sunansa Kam Celestine, shi ne mai aikin kayan kaji tun a farko a da da muka samu a garin nan. To, shi ne soma nuna mana wannan da muka soma
sarrafa shi a haka.
Da muka soma yi ta haka nan kawai sai muka ci gaba da ayyukan ɗin wayansu kuma suna tintuwo mu suna zuwa su samu wannan.
To, a ina kuke samun wayannan? Don na ga akwai wato ƙarafuna da yawa, akwai kwano iri-iri daban-daban.
Eh, wayannan kwanukan nan na irin su shanti da ake gini, yan ginin nan wannan da ake ginawa yan sauran din yaran da suke tafiya neman ƙarafuna a bayan gari su ne suke kawo mana muna saya muna amfani da su.
Idan ku ya kuke sayan shi
aunawa ba za su kawo mana ne a jirgiya ka ce su kaya mana faraji mu shirya da su mu kuma mu ga in akwai mafita mu saya daidai yanda za mu iya mafita.
To, na ga su abun ciyar da kaji in kun yi su launi daban-daban.
Akwai kala biyu ne, akwai babba da ƙarami. Babba da ƙaramin nan in kajin ɗan ƙanana ne mutanen ɗin ba su da ƙarfin yi, masu ƙarfi ne suke wayansu ɗauki manyan.
Wato ƙanana su ne ƙanana 'yan can ko?
A'a, ga wannan ne ƙanana.
A ɗauko.
Wannan ne ƙananan. Wannan ƙanana ne wannan. Wannan na muna cinsa premier age. Wayannan na kaji mai waɗanda suke ba su cike sati ɗaya ba za su yi amfani da shi. To, wayannan kuma daga sati biyu har zuwa wata biyu da rabi za su yi aiki, su ne suke cin a wayannan. To, akwai wayansu kuma muna yin plateau sample haka nan da
falankate
kaman haka. Falankate kaman haka amma ba shi da tsayin wannan. Don tsayinsa ɗan ƙaramin kai ne za mu sa shi don
na farko yanda suke da yan shuru zuwa instrument na suke ci a ciki daga bayan an cire su plateau sai a sa wayannan
haka
to an cire wayannan kuma sai a sa manya
wato hawa
ake amfani da shi
to yanzu wani irin kalubale kuke samu a aikin ku nan
kalubale tambe matsaloli kam to kashi matsaloli kam bara rasa ba aikin hannu ne to bara rasa matsaloli da yawa a kamni to amma dai tunda abin ya zama fata ne da jiki dole ne mutum ya yi hakuri da shi haka nan
to akwai wata abin da ya shafi kamar lafiya da shauransu da kuma takardu ba a damun kwanan sun kula takardu
wani sa'ili domin lokacin da muke da daguna nan kam muna samun wannan matsala ana damun maganan biya damuna biya
haka
amma yanzu tunda aka rusar da filin muna nan zaune provisional ne tukunna ba mu san abin da zai zo gaba ba don suka ce in sun kare hanyar nan za su ga yanda za mu yi mu ringa biyan su don mun jima a wajen ba za su kore mu ba da za su ba saka back order anan da suka ga mu langan tara za su za anan asu kawar da mu suka ce a shi December ya ce a wayannan mutane sun bi shekaru 20 a filin nan da sanin su a filin nan bara mu ya mu kawar da su a haka ba to mu hakura da su a
na'am daga karshe na da mutane da yawa na akwai yara da kike horar da su da koya musu wannan
sana'a akwai wanda suka koyi sana'a da yawa anan akwai yara akwai ga kaman wannan yaro a gaban mu ya girma anan ya koyi sana'a ga wancan ma dan yaron da yake can yake
sunanan
dewa dai sunanan sun fi su biyar anan su je koyon sana'a
to wani irin manufa wani fata yanzu zaka iya yi dangane ko da gwamnati ko da masu sauraron mu gabaki daya a sashin Hausa na muryar Amurka
yanzu dai abinda muke yi kam dai abinda zan faɗa ba wani abu mai karfi ne ba to ni kuma ba Hausa ma kan
ina nan ne ba ko kan ka sosai
to Hausa ma
sai dai mu yi fara
ne ni dan ba Hausa ne ji kan ba Hausa ne kuma amma Hausa da ya zama to mun zo mun shiga
cikin nadi da shauran su
a kai dai mun shigo cikin kurmi
yawa
muka Hausa muka rata ta
mai haka ba
yayi dai mun
dai haka ma yayi
yanzu kam muna fatan alheri da dangane da aikin da muke yi kuma matsalolin da muke samu yanzu kam kaman kasuwa ne kasuwa ta yi mana kauri muna ta kokartawa ne to dewa kuma suna iya gunmu da ayyukan da muke yi aikin din cikin taimako ne muke yi
to Allah ya karɓa mana
amin summa amin
to masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da Malam Abubakar a nan makerar unguwar Kumkana ce kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so naku Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a Kamaru.
barka madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.